بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركم دا يمتين تلاتة الشرين دا تارة دوات الشعبان يجرر النبي عليه الصلاة والسلام شكروا له إلى الأليه دولة أربعين دا بقوة دا مركز ومدينة wanda kuma hakan ya yi daidai da 17 ga watan Fabrairu 2026 miladiya. Muna ma Allah madaukakin sarki godiya wanda ya ara mana rayuwa muka zo dab da shiga watan Ramadan na shekarar 2024. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarmu albarka, ya azurta mu da shiga wannan wata na Ramadan, ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda yake ƴantawa, kuma ya fi mana kurakurai ‘yan uwa waɗanda suka rasu. Muna addu’a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Marasa lafiya a gida ko asibiti, muna addu’a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Mu kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu da lafiya. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya zaunar da ƙasarmu lafiya, ya ba mu aminci, ya ba mu kwanciyar hankali, ya amincar da mu a duk inda muke. Ai abin da ya fi ƙarfinmu, muna addu’a Allah madaukakin sarki ya mana maganinsa. ‘Yan uwa masu albarka, yau ma gashi mun dawo domin ci gaba da waɗannan karatuttuka kamar yadda aka saba kowace shekara a wannan masallaci na tunawa da marigayi a Sheikh Muhammad Bello Ahmad Al-Adamawi, Allah ya ji kansa da rahama. Kamar yadda ɗan uwa a Sheikh Wani Aminu Umda ya faɗa, kimanin shekaru 11 kenan da Allah ya karɓi rayuwar malam, kuma an ci gaba da karatu gwargwadon fahimta. Wannan dama haka addini yake, baya tsayawa don saboda wani bayan, kamar yadda malam ya tafi karatun bai tsaya ba, haka kuma karatu ba zai tsaya ba bayan ba mana, haka har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai gadar da ƙasarsa kamar yadda ya tsara. So lallai wannan al'amari ne wanda ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ni'ima mai girma, ta yadda gashi mun kewayo da karatu har mun yi nisa ƙwarai da gaske a cikin kewayowar da muka yi. Bayan kammala wancan karatu da shi malam ɗin ya ɗauko, Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Saboda haka Allah ya kawo wannan lokaci domin ci gaba da karatun bana. Ababe da aka saba yin bayani su ne wanda muka je daga bakunan manyan maluma da baƙi waɗanda suka halarci wannan buɗewa, wanda kuma ya shafi al'amari na kwamitin da'awa, sai kuma abin da ya shafi wato ainihin wato tsarin tafsiri wanda bai saba ma kowane lokaci ba a baya. Babban abin da ainihin wato tsarin da yake tafiya shi ne tafsirul Qur'an bil Qur'an, wato abin da ake cewa at-tafsir bil ma'sur, wato fassara al-Qur'ani ta hanyar zaƙulo dalilai da hujjoji, imma dai daga al-Qur'ani mai girma ko kuma daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma fahimtar magabata. Babu laifi to da yawa mukan taɓa wani abu na ijtihadi daga cikin ababen da malamanmu su suka ijtihadin, ko kuma abin da mu cikin karambaninmu da ƙarancin ɗan ilimin da Allah ya bayar mu iya istinbatin waɗansu ababe da suka shafi abin da muka karanta, wanda ya dace da mu da zamaninmu da kuma lokacinmu. Wannan shi ma dukkan shi madogaran tana komawa ne zuwa ga Alƙur'ani kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babu laifi so da dama mukan karkata a waɗansu mas'aloli na fiqhu da tattauna su, ko mas'aloli da suka shafi ainihin wato mu'amala na zamantakewa, gwargwadon irin yadda muka samu mu'amalar a cikin karatun. Za mu karkata idan karatunmu ya karkata a babin mu'amala ta auratayya, mu karkata a haka. In ta karkata a gwargwadon babin mu'amala na kasuwanci, mu karkata a haka. Gwargwadon yadda karatun akalansa ya tafi, gwargwadon yadda za mu tafi mu taɓa shi da izinin Allah, gwargwadon fahimta. Sannan kuma kamar yadda kuka sani tsarin shi ne dangane da abin da ya shafi tambayoyi. ana aiko da tambayoyi ne a rubuce, rubutu wanda yake mai kyau, wanda zamu iya karantawa, ba wanda zai karanta mu ba. Lalle ayi kokari ya zanto cewa an yi rubutu mai kyau da kuma tambaya mai ma'ana, dan so da yawa akwai waɗanda suka yi kuka cewa sun yi tambaya amma ba su da amsa ba. Wannan kuma yana biyo baya ne galibi irin abinda ake tambayar wa Allah kila ba shi da alaka da abinda ake iya cewa ayi tambaya a kansa, ma'ana ko dai bai da alaka da karatu, ko kuma mas'ala ce wacce take malamai da dama sun tattauna ta, wanda yayi tambayan yana so ne ya ji menene ra'ayin mu kuma akan wannan mas'ala. To gaskiya galibi ba ma kallon irin wannan, ko kuma akwai tambayar da idan aka yi ta to amsa ta din kuma zai iya tayar da kura. Ina fata ana fahimta menene ta da kura, ya zamanto wani aka nufa kai tsaye da wannan tambayar, wanda amsa ta a bainar jama'a a cikin al'umma duniya tana ji tana saurare, to taba mutuncin sani ko kuma ya saba ma alal aqall ma qa'idar NBC, wato ita hukumar ainihin wato sadarwa ta kasa gabaki daya, wanda wannan yana iya kaiwa ga shi kansa malami da yake karantarwa a wannan lokacin a dakatar da karatun nasa. Ba shi kadai ba, hatta gidan radio ko talabijin din da ya yada karatun ma za ta iya jabar sa. Shi ta sai ka ga wasu tambayoyin ba a amsa su, ko kuma ya zamanto a'a akwai cin fuska kai tsaye zuwa ga wata aqida wadda ta saba ma wadda mu kuma muke tafiya a kanta. Tiro yana abubuwan suna faruwa, amma hakan kuma baya nuna idan gaskiya ta zo ba za a faɗe ta ba. A takaice dai ina faɗa mana cewa ba dukkan tambayan da aka yi bane za mu amsa, amma dai galibin tambayar da ta zamanto mai ma'ana take da alaka da karatu, ko da ba ta da alaka da karatun, in dai wanda ya tambayan ya yi tambayan ne dama don neman sani, to alal haƙiƙa idan mun sani ba cikin gargaro muna amsawa ko muna yin bayani. So lalle a ƙarƙashin wannan ina ƙara jan hankalinmu, rubutu ya zama mai kyau wanda za mu karanta ba wanda zai karanta mu ba. Allah mai sarki ya shirya da mu, sannan kamar yadda malam ya faɗa, malam Jamilu, wannan al'amari na 'yan agaji da 'yan hizba al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci. Duk inda aka ce babu tsaro babu tsari, to ba a samun kwanciyar hankali. Na tabbatar da duk mutumin da ya kwana a ƙasar nan ya tashi ya san halin da muke ciki na rashin tsaro, wannan bisika amma kenan. Amma a cikin masallacin nan kadai idan har babu da tsaro babu da natsuwa ba kwanciyar hankali, ba za mu taɓa yin gabatar da wannan karatun ba. To saboda haka waɗanda suke ba mu tsaro suke ba mu natsuwa a wannan tafiya da izinin Allah da taimakon Allah, su ne waɗannan 'yan agaji da 'yan hizba. So lallai al'umma akwai buƙatar a ba su cikakken haɗin kai, ba su goyon baya. Kamar yadda ya faɗa za su yi cewa kar ka ajiye abin hawanka a nan, a kar ka ajiye kayanka a nan ko da dumanka, je ka wuri kaza ne tsaya a wurin. So da yawa galibi ma don maslahar kanka ne kai wanda kake so ka zama a wurin da kake so ka zauna. So a yi ƙoƙari a ba da haɗin kai, wani lokaci a cikin masallaci, wani lokaci a harabar masallaci, wani lokaci a wajen ma gaba ɗaya na masallaci, a ko ina ne da kaga dan agaji kaga dan hizba, to ka ga cewa kaga dan uwanka ne wanda zai taimake ka a rayuwa. Wannan al'amari da ka zo yi ba wanda zai cutar da kai bane, kamar da akan ce wato dan sanda abokin kowa, to dan agaji shi kuma aminin kowa ne, ba aboki bane, dan hizba ma amini ne na kowa ba sai aboki bane. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci. Akwai al'amura waɗanda suka shafi karatun mu na bana, wanda su da yawa a kansu za mu mai da akalar zance, ma'ana za mu taɓe su ƙwarai da gaske, shi ne akan abin da ya shafi tarbiyya. Tarbiyyar nan ba na yara kaɗai ba, tarbiyya gaba ɗaya tun daga sama har ƙasa, ma'ana tarbiyya har ga iyayenmu, tarbiyya ga su matasa, dattijan matasa da kuma yara ƙanana, a kan irin ababe waɗanda ya kamata a ce mun kula da su na amanoni da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura a hannunmu. Dukiya ce Allah ya baka, yaya za ka mu'amalance ta, yaya kamata ka sarrafa ta? Kuna kallon abin da ya faru kwanan nan, aka lalata miliyoyi ko biliyoyin kuɗi saboda kawai birthday party na waɗansu yara, wanda ya yi wannan abin ya kawo uzuren-uzurensa, wanda shi a iya ganinsa kawai uzuri ne da hanzari zai bada. Na tausaya masa ƙwarai da gaske, tausayi da gaske bi kulli ma'anar kalma, wanda inda ya san kadarin abin da ya jefa kansa a ciki da waɗannan ƴaƴa da Allah ya bashi, da kwata-kwata ba zai irin wannan ba. Kaga wannan akwai tarbiyya da aka rasa ta mu'amala da dukiya, ba san yaya kamata ba,
sannan a lokaci guda tarbiya ta mu'amalar ƴaƴan me ya kamata kama ƴaƴan ka yalla abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu yanzu yanzu nan duk mutumin da ya wuce ta ga lagri na jihar Kaduna a yammacin nan zai ga abun da ran shi sai ya soso a lokacin da mutane suke shiri ake murna na karban watan Ramadan da himma da gogoriyo wajen ganin an aikata ababen da Allah subhanahu wata'ala zai sa ka zamanto cikin entertainment da waɗanda yake gafarta mawa matasan mu suna can sun cika galaji saboda yin ainihin wato gala da kada kare ɗan mata da samari wanda zai baka mamaki a kodan da masu hijabi ne inda mafi yawa masu gyare ne kuma in ka zo ka kalle su ka san cewa daga Aisha sai Khadija sai Maimuna a wannan gurin me suke nema wani irin tunani muke da shi a haka ba za mu taɓa iya kawo canji ba a cikin wannan tafiya kalli halin da ƙasarmu da yankin muke ciki babu yadda za a yi mai canji na ƙwarai a irin wannan tafiya kuma wallahi idan muka tafi a haka ƴaƴanmu wallahi ba za su yi mana addu'a ta ƙwarai ba za su yi kuka su ce mun cuce su mun zalunce su irin wannan jagorar idan da irin ta za mu yi musu kuma ana ji ana kallo shugabanni ba abin da suke yi to wannan ba daidai ba ne an daɗe ana yaƙarmu amma mu ba ma ganewa kuma muka koma da kanmu masu yaƙan namu sun koma makamin kawai suke turo mana yaƙin kuma mu muke yi da kanmu muke yaƙar kanmu da kanmu idan ka zo batun ƙwaya mu ake kamawa mu kuma muke sai da ƙwayan mu da muke siya ƴaƴanmu su sha kuma su suke ainihin wato komawa gefe suna kallonmu muna kashe kanmu da kanmu ta hanyar ƙwayar da suka kawo mana domin idan muka sha mu ne za ta bugar mu za ta haukatar mu za ta samu zamanto ba mu da hankali ba ilimi babu ainihin wato hankali ba ƙwaƙwalwa ƴaƴanmu in suka sha suka haukashe mu iyayen suke zuwa suna kashewa ko da tsariya ko da makami ko banka wuta ko ma menene za su yi saboda babu hankali haka ba su suka zo suke ba amma sun turo mana ɓangaren mu kuma muna ji muna kallo a cikin anguwanninmu ake sai da waɗannan kayayyaki ana ta'ammuli da su kuma ƴaƴanmu ne suke siya wani uba ya sani wata uwar ta sani tana kallo ƴaƴanta na yi ba wanda kuma zai iya hana ko a cikin anguwa ana kallon irin waɗannan matasa ko waɗanda suke da irin waɗannan shaguna da suke sai da irin waɗannan kayayyaki da muke tunani babu yadda za a yi a ce mun iya kawo canji da irin wannan tafiya ka koma ka ga ɓangaren kasuwanci yadda aka yi mana nisa mu duk abin da muka sani shine kawai mu ƙara farashi kada ka yi samu ko kada ya samu kawai in dai ni zan samu shi kenan kuma mu muke cutuwa ɓangarori da yawa ka zo ka ga halin da muke ciki wanda wallahi yawan su ya sa ba za mu iya faɗin su ba ya kai da duk wani mai hankali wanda ya kwana ya tashi a wannan yanki in ya buɗe idonsa zai iya gaya maka guda goma ashirin irin waɗannan matsalolin da muke fama da su ƴaƴanmu suna nan suna barace-barace iyayenmu mata suna barace-barace iyayenmu ma maza suna barace-barace malam bala'i da takaici ya kai ga mutanenmu daga jikinmu daga jininmu da jinsinmu su suke kwana a gaban shagunan waɗanda ba mu ba suna musu gadi ake haihuwa har auren akwai yanda ake haihuwa a gaban irin waɗannan shaguna shi kuma ya yadda ka kwana a gaban shagunsa shi kuma ya koya wa ɗansa yadda ake juya naira biyar ta koma naira ɗari ya koya masa kasuwanci idan ka kwanta a gaban shagon shi ka je tun daga Kano har zuwa 69 a nan Kaduna duk za ka yadda ake kwanciya da daddare a bakin shaguna ana kwana maza da mata akwai ma'aurata akwai wanda ma ba auren suke yi ba zina kawai suke yi akwai wanda da aure tsakaninsu kuma suke kwanciya a wurin har sun haihuwa a wannan gurare a nan suke kwana wannan fa a wani yanki ne guda ɗaya daga cikin yankunan mu ina ga sauran yankuna ina ga sauran jihohi kamar dai mu kawai waɗansu mutane ne da lokacin da aka yi mu a wannan ƙasa an ce ku je kwa gani shine muke ganin irin waɗannan abubuwa duk wani abin da ya yi a cikin gwamnati mun zama koma baya so lallai karatunmu zai taɓo irin waɗannan ababe insha Allahu tabaraka wa ta'ala saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci muna fata Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana al'amura ya fahimtar da mu daidai ya ba mu dukkan aiki da daidai daga ƙarshe ita kanta ƙasar muna mata addu'a Allah ya zauna da ita lafiya waɗannan ababe da muke gani da suke tayar mana da hankali na shigowar bakin turawa wannan ƙasa wanda mu iya abin da muke gani shigowarsu ba alkhairi bane wannan ƙasa to lallai muna addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya kare mu daga sharrin su wanda suke karkashi da kullawa da kisa wannan shari na shigowar su da wata mummunan manufa Allah mai da sharrin zuwa gare su ya Allah Allah mai da sharrin zuwa gare su duk wanda zai zama alkhairi ga kasar mu a zabe na 2027 ya Allah ka zaba mana shi ya Allah kowane Allah ka zaba mana mafi alkhairi da mu musulmi da kuma kasar gabaki dayanta ya Allah duk wanda zai zama sharri a gare mu da musulunci da addinin mu ya Allah hu da kisanci Allah karka zaba mana shi Allah ka mana maganin sa ya Allah ka karbi rayuwar sa ma kafin lokacin kafin 2027 ko kuma Allah ka bar shi yana nan da ran kuma yana kallo ba za iya ko ba zai iya komai ba Allah mai iko ne akan komai amma abinda ake yi yayi yawa kware da gaske mu ba mu farka ba muna ta bacci sannan kuma ana ta taka mu wanda kullum mun sha fada babu yadda za a yi kwayace zai ci karo da dutse abu ne wanda yake sananne idan kwayace ci karo da dutse zai fashe balle a ce dutsen ya fada masa ba daga lokacin da dutse ya zamanto yana bacci har da munshari wallahi ba abinda ba za a yi masa ba ya kamata mu gane yan uwa ya kamata mu farka mu san daga ina muke mu san ina muka dafa addinin musulunci wallahi ba takarar addini bane zababban addini ne daga gurin Allah subhanahu wataala addini ne wanda ke bayyana da nusaranci ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yi المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن wanda yake da karfi yafi alkhairi da soyuwa a wurin Allah saboda mu'mini wanda yake dusari wanda babu kowa a cikin wato a cikin kansa shi a tare da shi amma musulmai sun zama suni kuma baya a komai so da ka gaskiya ya kamata mu farka da mu da shugabannin mu da jagororin mu su sani cewa amana mu tana hannun su idan suka kuskura suka koma ma Allah a irin wannan jagorancin da suke mana wallahi Allah ba zai kyale su ba Allah ba zai kyale su ba kuma muna jin tausayin su ne yasa muke faɗa musu gaskiya iyakar ta kenan mu abin da yake wajibi akan mu shine mu muku a'a mu muku biyayya akan duk abin da kuka sa mu kuka jagorance mu akai matukar mai saba ba addini ba dole ne mu muku biyayya amma ka kalli titin nan da ake yi a wannan jahar mutane da aka kashe Allah kadai sun adadin su a wannan titin amma babu wani mutum daya wanda yake da zai iya fitowa ya yi magana a ce ya isa ya magana a matsayin sa na wato dattijo ko jagora ko shugaba a wannan yankin wanda in ya fada za a ji a kuma ya aike aikin har yanzu ko kurmin mashi ya kasa kaiwa daga nan kuma aka fara daga Abuja Junction ba a fara daga wuri bane fa ko aikin da ake daga Abuja Junction zuwa Abuja shi kuma daban shi ma kansa kalle shekara 8 ta wuce yanzu ana neman shekara kusan 10-12 ba gama aiki ba da wani dan kadan daga nan kawai daga Abuja Junction zuwa an abawa din mando aiki ya gagara len tebe yi ba an kashe mutane wallahi na yi mamaki lokacin da nake magana da wani bawan Allah na ce ina tunanin fa za a kashe kamar mutum hudu a wannan aikin sai suka yi da suka ce mallam ashe kai baka san komai ba ashe baka san komai ba na yi mamaki wallahi suka ce mun an kashe yafi mutum 50 a wannan titi an kashe mata an kashe maza an kashe matasa an kashe dattijai akwai waɗanda mafi yawa motoci suka taka su wasu daga ciki kuma da kansu suke yin hadarin saboda illar wurin da congestion da yake faruwa akan wannan hanya ta kai gaba babur da babur suna haɗuwa ana mutuwa a wannan hanya trailoli da suke zuwa su lalace an lalata musu hanyoyi abubuwan su ma da dukiyoyin da suke ɗaukowa ba su isa zuwa ga inda ya kamata su je saboda babu hanya dukkan wani direba yana baro hanya mai nisa ya baro kudanci ya baro Lagos ya baro ina sai ya zo Kaduna hankalinsa a tashe shi wanda mun ba da shawara muna fata shawarar ta isa zuwa ga waɗanda ya kamata a ce su ji dan ni abin da nake tsammani kila shawarar ba ta kai inda ya kamata ta kai ba akwai gada wanda ya san Eastern bypass akwai gada a Rigacikun wannan gada ta Rigacikun ita kadai ce da za a yi ta gwamnati ta yi ta ko da gwamnatin tarayya ce za ta yi gwamnatin jiha ta yi ko a matsayin gwamnatin tarayya a yi wannan gadar duk wata trailer da ta dauko kaya daga gonin gora kafin ta shigo Kano za ta bi Eastern bypass za ta wuce ta fille Rigacikun ba wata trailer za ta shigo cikin jihar Kaduna wanda ya tsaka ramu mutane da an wuce wurin amma wannan gadar an kiyaye ta an bar ta hanyar a kulle take wanda ba su da hanyar da dole su shigo cikin jihar Kaduna cikin gari ga kananan motoci da ababen hawa ina amfanin hanyar da za a yi ta a rasa wajen mutum 50 kuma idan aka kashe mutum aka taka ba biya ake biya ba a zuwa so da yawa ma ko ta aziya ta kike ba a yi ba abota wannan jinin da aka kashe so amma da yawa an zura ido mun zaman to kawai sai dai kowa ya zo ya hantare mu. Hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qafatiha, wallahi yadda kasan a Najeriya ne abin nan hadisin nan kawai yake aiki. Babu wanda baya hantara mu, ba wanda baya taka mu, kuma ta zauna an zauna lafiya, ba wanda yake yin magana. To ba kowa ya ja ba, mu muka ja mu kanmu da mu kanmu da ake jagoranta da kuma shugabannin namu. So lalle kamar yadda na faɗa, muna kira ga gwamnati akan wannan su yi abin da ya dace akan wannan hanya, su yi abin da ya dace a ainihin wato al'amura na kasafi da ake yi, wanda duk wanda ya kalla kalla ga bujin da aka fitar kwanan nan, kalli abin da aka ba jihar Kano, kalli abin da aka ba jihohin Kano da sauran jihohi na arewa, na arewaci, kalli abin da aka baiwa jihohin Kudu, wato ana zaman mowa da bowa ne. Wani lokaci idan waɗansu da ba su da fahimta, wani ina kallon shi kamar rashin fahimta ne, wanda suke cewa kalli sakamakon da muslim muslim ticket ya haifar, me za ka ce musu in suka faɗa yin wannan magana? Kuma sai ka zira musu ilan iya fahimta su kenan, wanda lokacin da ake muslim muslim ticket ba abinda ake kallo a yi kenan ba, an yi cawar da su aka yi, an cewa da zato, kuma ana sa ran shi ne mafi alkhairi. Domin a lokacin da al'amari ya zo maka irin wannan, in dai kai musulmi ne kam, baka da wani zaɓin da zai kai wannan, to amma baka zaɓi wani ko ka sa a zaɓi wani dan ya zo ya irin wannan zalincin ba. Ka gani, har mutum ya rika gani yana ikrarin cewa shi kasar siyar ta fayayi da kuɗin sa, shi gani yake kamar ya sayi kasar, shi yasa ake abin da ya ga dama. Allah ta'ala ya yi mana jagoranci, ya mana maganin wannan musiba. Saboda yan uwa masu albarka, a waɗannan karatuttuka da izinin Allah za mu karkata zuwa ga wannan. Sai abu na ƙarshe wanda nake so in dan faɗi, wanda ya kamata a ce shi ɗan uwa Malam Jibrilu ne ma zai faɗa, a bisa lura da yanayin yadda lokaci ya canza, ana kammala sallar la'asar ita kanta tun sai kusan ƙarfe 4:30 ake kammalawa, saboda lokaci ya canza. So za mu yi haƙuri karatuttukanmu na bana ƙarfe 5 daidai za mu rika farawa maimakon 4:30 irin da muke. Za mu fara ƙarfe 5 daidai mu rika tashi ƙarfe 6 daidai insha Allah ta'ala. So duk abin da za mu yi na wato daure-dauren masu kyamara da shirye-shirye bayan sallar la'asar zuwa 5 daidai in Allah ya yarda mu fara karatu, mu kuma za mu kasance a masallaci kafin 5 din insha Allah ta'ala. Allah mu dace sarki mana jagoranci. A darasin bara mun tike ƙarshen aya ta 260 daidai a cikin suratul Baqara, inda yau za mu tashi a farkon aya ta 261. فإن الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
ubangiji ta'ala yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kadan ku cin misalin waɗanda suke ciyar da dukiyar su bisa hanyar Allah idan yi wa Allah ta'ala biyayya dan daukar karmar Allah wajen jihadi wajen ainihin wato infadi a dukkan hanyoyin alkhairi da ubangiji ta'ala ke so Allah yace misalin su kamar sari habbatin kamar misalin kwaya ce wacce aka shuka ta da aka dauko kwayar nan aka shuka ta tashi fitowa Allah yace an bata sab'a sanabila sai ta fitar da ainihin wato zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowane zangarniya guda daya sai aka samu kwaya guda 100 na adadin kwaya dayan nan da aka shuka kaga ya zamanto guda 700 kenan ubangiji ta'ala yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ma yana nannin kama wanda ya so ya wuce wannan 700 hadisi ya tabbata cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin yadda ubangiji ta'ala yake ninka lada na wanda ya aikata aikin alkhairi yin aikata kwaya daya ubangiji ta'ala ya bashi 10 daga 10 nan ya koma 700 har zuwa ninkin balinkin haka ainihin wato ubangiji subhanahu wata'ala yake taka wa bayinsa na kwarai da kyautarsa da falalarsa wanda abinda ka aikata ba shine abinda za a baka ba daga wurin Allah idan kai ɗaya ya baka 10 kamar yanzu wannan azumi da ake magana za mu shiga kaga azumin wata ɗaya daidai yake da wata 10 kamar yadda kuma mai tabbata a sunna azumin 6 Shawwal daidai yake da azumin wata 3 an fahimta kaga shekara guda kenan shine ma'anar duk mutumin da ya azumin Ramadana ya biyo da guda 6 bayan ka to kamar yayi azumin shekara ne ga baki daya saboda wannan ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cikin hadisi ingantacce cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ninka lada ila 700 dhif ila adaf katira amma yadda yake cikin muslim wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito zai tafi yaki shi ma wannan hadisin yana cikin muslim lokacin da yazo zai tafi yaki sai wani balaraban kauye ya taho wannan balaraban kauyen da yazo sai ya kawo gudunmawa na abin da za a tafi yakin da shi ko dai wani ya hau cikin sahabbai ko kuma shi kansa ga dai abin da yazo da shi menene ya kawo ya kawo raquma ne wannan raqumar akwai linzamunta a jikinta tana daure da linzamunta an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karɓi wannan raquma a hannunsa da annabi ya karɓa sai yake ce masa laka biha yawmal qiyamati 700 naqatin maqtuma wannan taguwa ko raquma guda ɗaya da ka bada kana da a ranar tashin alqiyama kana da raquma guda 100 kwatan kwacinta kowace guda ɗaya da linzamunta a jikinta irin yadda ka kawo taka a ran duniya linzamunta a jikinta to haka za a samu ranar tashin alqiyama ubangiji ta'ala ya tanadar maka guda 100 ranar tashin alqiyama saboda wannan guda ɗayan da ka bada kaga Allah ya ninka masa zuwa 100 kaga ya bada ɗaya ya koma 10 ya koma har 100 to har 700 har zuwa adafin katira wanda Allah subhanahu wata'ala yake yin sa zuwa ga ainihin wato bayinsa Allah ta'ala yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninka wannan lada ya bayar da shi ninkin barinkin sama ga wato ga wanda ya zaba malamai suke cewa anan gurin wallahu yudha'ifu liman yasha yana komawa ne zuwa da zukatan bayi a lokacin da suke yin aiki da ni da kai mun ba da aikin kwarai ko mun ba da dukiyarmu don ai aikin kwarai naira 1000 ka ba da 1000 na ba da 1000 to amma daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya tashi zai ba mu lada mafi karanci wannan dubun ta zamanto 100 haka ne to wannan 100 da za a bani kila idan Allah ya kalli zuciyarka ta fita wa imani da gaskiya sai Allah ya baka naka 700 da ninkin balinkin kaga wallahu yudhaifu liman yasha ni mafi karanci ba zai gaza wannan adadin da Allah ya ambata ba amma idaatin saliman yasha sai ga wanda Allah ya so shi kuma gurgurdan imaninsa gurgurdan ikhlasinsa gurgurdan wanda ya nufata a cikin zuciyar sai Allah ya lallanta ladan ya dauka daraja ubangiji ta'ala haka yake yi ga bayinsa wallahu wasi'un alim lalle ubangiji ta'ala ne yalwal falala ne yazidu man yasha'u min khalqihi yana qarawa ga wanda ya so cikin halittunsa almunfiqina fi sabilihi wadanda suke ciyar da dukkan dukiyoyinsu wajen hanyar Allah din subhanahu wa ta'ala alimun sannan shi masani ne biman yastahiqqul mudha'afa
ga wanda ya cancanci a ninka masa, wani ya cancanci a ƙara masa zuwa 100 kadai, wani ya cancanci a ƙara masa zuwa 700, wani ya cancanci a ƙara masa sama da haka. Duka Allah subhanahu wata'ala shine yake yin wannan daga falalarsa. Ubangiji ta'ala ya ce alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a bisa hanyar Allah bayan sun ciyar da dukiyar tasu, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan, sa'annan ba ta biyo bayan da ko ba su biyo bayan da abinda suka ciyar din da gori. Lafazin mannu shine gori, an gane ko? Ba su zuwa su gori ga wanda suka ba, ai ni na sai maka wannan rigar, ai ni na baka wannan hular, ai wannan gidan ma ba ni na baka shi kake zo na kyauta ba, ai wannan motar ma ba ni ne maka ita ba, ai kaza din nan ni ne maka, ai aikin nan da ku ga wani yana ni ne ma na samu maka aikin. Ka biyo baya da gori, an gane ko? Sannan ba ka cutarwa wala azan, ba ka musguna masa ta hanyar nuna masa kafafa da karfa-karfa, dan kana jin kayi masa wata ni'ima, kana jin cewa kayi masa wata baiwa, sai amfani da wannan dama kana taka shi kana musguna masa koda da magana ne. Allah ce irin waɗannan bayin Allah waɗanda ba sa yin haka, ai alal munfiq alayhi, ba sa cutar da wanda suka ciyar wa dukiyarsu gare shi ta hanyar yin magana. Ubangiji ta'ala ya ce irin waɗannan bayin Allah lahum ajruhum, suna da sakamakon abinda suka aikata wurin Allah subhanahu wa ta'ala, inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun, babu tsoro a tare da su lokacin da za su bar duniya su mutu, sannan ba za su yi baƙin ciki ba a ranar tashin alƙiyama a bisa sakamakon da za su samu Ubangiji ta'ala ya tanadar musu. Ubangiji ya ce qaulun ma'ruf, ku faɗi magana wacce take mai kyau, wato nasiha daga Allah subhanahu wata'ala da manzansa ake faɗa mana mu bayinsa, in mun tashi za mu yi magana, ku faɗi magana wacce take mai kyau akan duk waɗanda suka zo wurinmu neman taimako ko neman wani agaji ko kuma wani irin abu suke nema wanda ake suke so a yaye musu damuwa. To lokacin da muka ji cewa ba za mu ba su abin da suke so ba, to mu faɗa musu magana mai kyau, qaulun ma'ruf. Shi yasa malamai suke cewa akwai muktada ɗinsa muqaddar ne, bana daga cikin abin da ake muku umarni akwai qaulun ma'ruf, ga wanda suka zo neman abu a wurinku ba za ku iya ba su ba, ku faɗa musu magana mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-kalimatu tayyibatu sadaqa, magana mai kyau dai daɗi kuma sadaka ce. Lokacin da wani ya tinkare ka da damuwarsa, sake masa fuska, gaya masa magana mai kyau, wanda ka yi haƙuri babu yanzu sai goben Allah ya kai mu, ko sai nan da ƙarshen wata, ko sai wani lokaci, amma kar ka murkike fuska, kar ka nuna kai ɗin an dame ka, dan me sai kai kaɗai, kai kaɗai ne kawai mawadaci a wannan anguwa ko a wannan layi, me yasa ba za a je gun wani da wani ba sai ni kaɗai, ni fa Aisha ne. Ka kulle gidanka, ba wanda zai buɗe ƙofar gidanka, ba wanda zai zo ƙofar ƙofar gidanka, wani lokaci ma har ka ɗauko hoton kare kamar na kamar na beware of dog, saboda ba ka so a dame ka, alhalin babu karen ma a gidan amma kai ba ka so a dame ka ne. To kar ka yi irin wannan, ka faɗi magana wanda yake mai kyau. Wa maghfiratun, da yafiya da za ka yi ka yafe. Malamai suna cewa wannan maghfiratun kamar yadda Abul Fida Isma'ilu ibn Amr ibn Kathir ya kawo, cewa wani in ya zo zai yi magana da kai lokacin da ya zo neman taimakonka, kila ya faɗi wata magana da ta so sa masa rai, wanda ka taimaki irin mana dama fa Allah ne fa ya baka, kaga kila za ka ji magana ta maka zafi, bai zo ya maka magana laushi-laushi ba, har cewa ka taimake ni kamar yadda Allah ya taimake ka, akwai wanda shi a gurinsa bakan magana ce, ka yafe masa, shi ne wa maghfiratu, ka yafe masa, kar ka ainihin wato ce za ka tuhume shi da wannan abin da ya faɗa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama balarabe ne fa ya samu manzon Allah ya janyo jautan sa, ya janyo ma ya kun manzon Allah ta baya da ya shako shi, wani irin jauto ne mai karfi na kasar Yaman, har sai da wuyan manzon Allah ya shaidan wannan jautan ba ya kun da jan shi da ya fusgo shi, ya ce murlimin malillahi alladhi inda, haka ya ce manzon Allah wasan nan kauye akwai abin nan masha Allah dukkan mu yan kauye ne dai, ya ce ba ni daga kasar Allah ne ba ka. Annabi sai wai gode murmushi, haka annabi wanda inda wani ne cikin mutugula zai juyo ai, amma nan bai gula ba sai ya juyo da murmushi ya kalle shi ya ce wa sahabbai ku bashi ku kuma ƙara masa ku ƙara masa ku ƙara masa. Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan haka ake so, ka faɗa masa magana wanda yake da dadi. Malamai suke cewa maghfiratun, suka ce sitr auratul mu'minin, ka sitr su al'auratsa, kar ka zo ka rika faɗa wai wannan nan ka tana da shi fa wannan mana, saboda sassafe kamin gida fa yace kaza yace mun kaza yace mun kaza wai gidansa ma ba a ci abinci ba yazo yana so ne kwashi abin da za ta karya ni na ajiye shi ni ma gidana ya ko iyalai ni ma ina da kaza ba haka wasu ke faɗa ba sun suna ba da labarin da abin da wani yazo yi a musu nasiru na damuwa to yace ka sirci al'auran mummunai wannan abin da za ka yi na rufa musu asiri khairun min sadaqatin wallahi ya fi alkhairi a kan ka ba shi wannan abin da ya zo nema ka ba da zuciyar ta ka sai sadaka amma a daga baya ya tabu ha aza kuma kana cuce da shi kana munzuna masa da yadda ka tafi yana ba da labarin wani ya cika damu wani ya mun kaza ni na mai kaza da kaza har ka yi ka faɗa masa magana mai daɗi ya fi alkhairi a kan ka zo ka ba shi kuma daga baya ka zo kana cutar da shi shi mutum karimi ko da wani lokaci yana sakin fuska sawa'an ka samu abin da kake so ko baka samu ba kar ka yadda domin hatta sakin fuska yana da tasiri a wajen mai a wajen wanda kake magana da shi dan shi sa Bahaushe ya kace shimfiɗar fuska ta fita sabar ma kwarai da gaske ba ko wanda zaka je gurin sa baka samu abin da kake so ba amma irin yadda ya tarbe ka wallahi tallahi zaka ji dadi zaka ji dadi to kaza wanda yake fuska wani yake cewa illa takun wariqun yawma ajudu biha ala sadiqi fa inni layyin al-udi idan har ba ni da kudi kana da abin da zan ba aboki na in yazo nema a gurina to ya ishe shi abin alfahari ni ma abin alfahari a gurina wallahi ina da sokin hali ina da sokin hali zan bin gona masa ba yace la ya adamu sa'iluna al-khair ya khaira min shiyani kun masu neman wani abu a gurina haka asara haka yake cewa yace imma nawali wa imma husnul marduni ko dai su samu abin da suke bukata a guna wallahi ko kuma su samu kyakkyawan martani daga gudina na suke musu fuska na yi musu mara hankali na faɗa musu magana mai daɗi akalla ko ba su za su koma ba za su koma da bakin ciki da damuwa ba saboda haka mu ji tsoron Allah ba ku magana wacce take mai kyau an gane ko ubangiji ta'ala yake cewa wallahu ghaniyyun shi ubangiji ta'ala mawadaci ne an sadaqatul ibadi wato dangane da sadaka ko sadakoki da bayi za su bada da hizzilinihi dan tsare addininsa halimun shi ne haƙuri ne bi ta'akhkhur al-uqubati 'ala al-ma'ani al-mu'zal wato wadan jinkirta ainihin wato uquba ga wanda yazo yayi wannan gori kar ka zama mai gori kar ka zama wanda yake ainihin wato aibanta wata kaga wata ce wannan hijabun ma ni na bata wannan gelan ma ainihin na bata kwance ni kai wannan kai ma ai hajiya wata ce ta bata da sauran makamantan irin waɗannan ababe da suke faruwa a wajen ainihin wato mutane waɗanda suka san cewa da gori saboda ka gori haramun ne wani na bukatar taimakon ka ne kawai ta hanyar kila sa hannu a wata kadda ta maka hannu wani na bukatar taimakon ka ne ta hanyar ganin wani yake so yi magana ya gan shi wallahi ba na manta wani lokaci malam aminu yana nan malam ibrahim malam aminu ibrahim da Allah ya kara masa lafiya muna zaune yake ce min wata rana wallahi malam abinda aka zo nema a gurina na ganin wani ba ni da abinda zan yi ba wai komai zan yi ba wallahi wanda yake neman ganin wani yayi ya gansa ya kasa samun ganin sa yace na bada complimentary card dina na tura aka je ana zuwa aka samu ganin wannan yace sai gashi wasu miliyoyin kudi ne suka fito na haƙƙin waɗannan bayin Allah saboda wannan dan karamin kai Allah cikin bidanin sa kuma za a zuba ranar tashin alƙiyama zai gani ba shi ya bayar ba amma kuma shine ya hanya kar ka kike makon duk wanda yake buƙatar taimako annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗa cikin hadisi yana cewa ishfa'u tu ujaru ku ceto ana ku yi hanya ku sa a ba wani wani abu ku sa a taimaki wani da abun hawa da gidan zama da kaza da aikin yi duk abin da kuka zo wani na neman taimako ku taimaka masa ishfa'u tu ujaru yace wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha Allah shike hukunta abin da yaso ta harshen annabinsa ana idan ka taimaka aiwa wani wani abu ba taimakon naka ne zai sa a bashin ba Allah ne kuma yanzu in ya ga dama zai yi kokari yayi amma kar ka ji ka taimaka haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa shi yasa duk lokacin da ka zo ana neman abu a wurinka ba ka iya badawa ka faɗi magana mai kyau kamar yadda Allah ya ce wa in ma tu'ri dhanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik fa qul lahum qawlan maysura idan har zaka kauda kai akan abin da kake nema ba za ka iya badawa ba to ka fata magana wasu take ne sauƙin ji da daɗi muna fata Allah bari ki sarki shi ne dani wannan ayoyi akan su zamu tsaya ga dan uwa malam Umar Shehu Zaria yazo mun ci biyu sakkar jama'a insha Allah ta'ala za mu washi dama ko minti ɗaya ne sai ya ainihin ko ya cike minti biyu ma sai mara kafaratul bajr muna fata Allah bari ki sarki mana jagora ya kuma datar da mu Allah mu dace sarki ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullah ina zai zauna ne ne ka muta je ke ne to yanzu zauna sallah sauran ba shi ko sai mu sai da insha Allah ai da ka zo da mu fara da
kasan kasan ya ce yau ga sai yanzu hanyar ku sai alƙa ban yau sai Allah
kun
ji safari na
kun ji ko na kan da ina mun safari na Allah azan na sabah
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعم هذه بابا قوبني أمجلسا فهذاك باتي لا يوجد مقدمة دا دوغو شنفتابا مباعة دين دا نبود إلى شيء زمك مغانا دا مالا أمين أم دا الله كارم صلاة وشو مالا من الله لكذي دي أبا أبن لكي مال أمم dan haka babban abin da muke fata shine Allah ya ba ku ikhlasi Allah kuma ya kara muku haƙuri da juriya da kuma rashin tsarewa alal hakika tun da ka fati da take kisa ko ne yawa a bisa kona a takeice musamman wannan wata da za a shiga na Ramadan ga ƴan uwanmu masu yin tafsiri shine mai da muhimmanci wurin kiran al'umma zuwa ga aqida saboda fitan kafar da ake samu ko aka samu a wannan shekarar tana da yawa musamman akan abin da kake ga kaman mutane sun waye a shaharin jira sauran aiki saboda haka akwai buƙatar nusar da mutane akan miyakun aqidu da kuma masu yada su da kuma nuna fashin aqidunsu tare da nuna ma mutane gaskiyar al'amari da yadda hanya take sannan abu na biyu muna kira ga ƴan siyasa su ɗauki malamai a matsayin masoyansu ba maƙiyansu ba domin duk wanda yake ka gyara shi ne masoyinka sannan inda wanda ya dace ka taimake shi babu wanda yake wakilin annabin Allah a tare da kai saboda haka kar a jira malamai da masu hidimtawa makarantu da masallatai sai sun zo suna halaba ku mu samu dan ƴan siyasa sun shirya fike kuɗaɗe a wannan shekara kamar yadda kowa ya sani wanda ya sani ya sani saboda haka muna fatan ku waiwayi malaman addini masu ɗawainiya da al'umma muna fatan kuwaiwayi masu hidimomin masallatai yadda yawan su ba kama da abin da za su shi na a zo a gani da wanda ya yi muku da wanda bai muku ban buji ka kuyi shi domin Allah sannan ƴan kasuwanmu da fatan za mu waiwayi sauƙi da rangwani a cikin abubuwan da ya shafi abinci da sauƙaƙa ma al'umma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rahimu la yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama tausaya ma al'umma sannan mu kuma mabiya mu zanto masu bi domin Allah mu rinka bibiyar malaman sunna da wanda muka sani da wanda bamu sani ba in dai malamin sunna ne to mu ɗauka namu ne sannan ƴan bibiya a tallata hajar malamai duk malamin da ta ci karo da shi na sunna cin ci ba da'awarsa ta yi gaba la nuridu minkum jaza'an wala shukura sai ma ta nan za ta ba da za ta gudunmuwa a ƙarshe muna jaji ga ƴan kasuwar Singa na gobarar da suka samu Allah ya maida musu da mafi alkhairi Malam Ibrahim Allah ya karfafi gwiwarka Allah ya azurta ka da ikhlasi Allah ya sanya albarka a cikin wannan tafsiri da rayuwarka da duk abin da za ka gudanar Malamin mu Sheikh Muhammad Jalla Ahmad Al-Hadamawi اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة رب ولا تجعل كفر من كفر النيران اللهم جمل له كتابه ويسر له حسابه وادخله الجنة مع الأبرار يا من هو على كل شيء قدير ولا ننسوني كالمؤمنات الحجي إن أربعة كتك أنا أنبا نارا إلى حبلا بعد هكرين يسوبا إلي لن قدر إنك لتفصيلي كون أبو مواده رجيمه kuma matakar mun samu dama kafin rufe Ramadan ko rufe tafsiri insha Allah da mu za a yi dukkan masu ba da gudunmuwa a wannan tafsiri da wannan masallaci Allah ya saka muku da aljanna kar Allah ya gajiyar da ku Allah kuma ya muku sakamako da yake alkhairi abin da yake masa bayan sa na kware sakamako da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ai kai zaka kai ne
wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh